ذهب يكون لها انفراج. ألم تر أن طول الليل لما تناها
بسنان الله مرحمة مجنك يبون جديا سبحانك الله مدوك تنسركي إرادة أمين شن الله سكارة تبتاك في يوم حلتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم da alayen sa da sahabban sa da wa'anda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama. Jama'a sauraro, inna mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin wannan shiri na mu mai albarka na rayuwa a barkoi wanda yake zuwa da gidan wannan radio mai albarka, wanda yake duba tarihin magabata don mu ga irin abin da za mu yi koyi da shi a cikin rayuwarsu, wanda a satuttuka shirin ya dan yi ratse dangane da wata mas'ala da ƴan uwan suka yi ta bibiyar mu a kai, ko muka bada lokaci muke tattaunawa akan ita wannan mas'ala, wanda insha Allah a wannan sati zamu karkare wannan mas'ala da muke tattaunawa. Ita ce abin da ya shafi mata ko miji daya ya kaurace daya. Mun ji irin hukuncin Allah madaukakin sarki a cikin mace ta kaurace mijinta ko miji ya kaurace matarsa kusan sati uku da ya wuce, wanda yau muna bibiyar shawarwari ne da kuma tambayoyinku da kuka tura mana waɗanda muke amsawa don mu ji hukuncin Allah a ciki, wanda mun samu tambayoyi masu dama da suka alaka da suke da alaka da ita wannan mas'ala. Wasu daga cikin su malam ya amsa su, wanda a yau kuma insha Allah akwai ƴan uwa da suke akramakallahu, akwai ƴan uwa da suke ta bibiyar mu kusan lokaci a shafin mu na Facebook kan ita wannan mas'ala. Wasu suna tabbatar ra'ayinsu, wasu suna bada shawara da sauransu. Shi ma in lokaci ya samu ko da ɗan kaɗan daga ciki za mu taba. Kamar yadda aka saba a duk sati mukan kasance tare da ku. Ni Aminu Khidir Idris tare da Dr. Abdullah Umar Usman Gadankaya. Akramakallahu, akwai ɗan nasihohi ne kafin mu shiga abinda ƴan uwa suka farfada na tambaya a basu amsa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda dan uwa Mala Aminu Khidir ya gabatar, lalle muna tattauna kan wannan qadiyya mai muhimmanci kwarai da gaske. Muna ba da shawara wato saboda matsalar ta yawaita kwarai da gaske. Ni ma ina iya tunawa jiya ko shekaran jiya wata daliba ta tsari ne haka take tambaya ta a jami'a cewa tana bibiyan wannan shirin gaskiya larurar nan da ake tattaunawa akan ta kamar a gidanta ake magana.
Kama a gidanta ake
magana rai da gaske.
Da shi wallahi duk wannan satin da yace kana fita akwai dan uwa da ya kira waya, shi ma yace wannan satin kwanan da yake nan, yace sai ka san kwanan da ine ya gaya mana muka zo muke bayani akan irin yadda ya kwana.
Wato shine nake gaya maka, kaga wannan matsalar ke gani wato mata suna cikin wani hali na kakanika haka su ma mazan wani bangaren suna cikin wannan matsala, wannan larura ana cikin ciwo amma an kasa gane maganin sa. Akwai wanda da bakinsa wallahi yake ga mu yace shi fa wani mamaki ban yi shekara ma bai saurari matarsa ba shekara guda. Wannan yana nuna mun kamar shi jarumta yake ne, jarumta kace yanzu ka tambayi labarin wannan mata ya take zama hakuri da shi. So wannan ba daidai bane, shi yasa muke ba da shawara a tsakanin ma'auratan guda biyu. Yana daga cikin abin da zai taimaka ya rage wannan matsala ta shika da kaurashewa juna. Na guje ki, na kaurace mu, na gaji da ke ba na yi da ke, ko na gaji da kai ba na yi da kai. Akwai kyakkyawan zaɓi tun nan gini ran zane Bahaushe yake cewa wajibi ne mace kafin ta auri miji ta tsaya ta daraje ta zaba. Wajibi ne miji kafin ya auri mace ya tsaya ya daraje ya zaba. Abinda nake nufi wato mutum ya tabbatar da salahar mace ko ta tabbatar da salahar miji. Ki sani cewa mijin da zaki aura shi ne rayuwarki. In nace rayuwa ma'ana da shi zaki rayu, kuma shi ne baban yaranki, shi ne kuma mawdu'i usir naki wajen sirrinki gaba daya. Sakaci wajen tantance wani miji zan aura, gaggawar aure, in yi maza in yi aure a ce ni ma na yi aure, da yawa yana jefa mata cikin wayo. Allah ne ya su kuma musamman yanzu halin da ake ciki, Allah ya sauke sai wanda Allah ya kubutar. Manemi yana fitowa, wallahi wasu ko bincike ba sa yi, tunda dai an samu manemi kawai namiji ne kullum ya zo ya aure ta,
musamman in yana da dan hali
Mumtaz. To burin su shine kai ka ce iyaye yanzu wai ƴaƴan nan nasu da suka haifa sun gaji da su ne su samu sallama su tafi kawai. Me halin miji, me ɗabi'ar sa, yaya mai rike mace ne ba mai rike, yana da hakuri ba ya da hakuri, wallahi ba a fiye damuwa da shi ba. Kamar yadda ka faɗa, musamman in yana da maiƙo, wannan ko bincike ba ai. Wata mata ta taɓa gaya mun, tace malam kenan, na ce ya aka yaje, tace kana ta wani maganar bincike, malam wa yake bincike yanzu? Ai in dai yarka ta samu mai dan dama dama, ai ba a bincike, ka je a wajen bincike ma ka je ka gano wani abin da zai bata maka ne. Wallahi tallahi ka ta faɗa malam, tace ba a bincike, ba wani bincike, kawai in dai yana zuwa ba dai musulmi bane ba, shikenan. Wallahi wani ko sallah ba yayi da sunan musulmi ne, amma wallahi ba shine case din su ba. So matukar mata ko maza in za su yi aure ba sa bincikan waye abokin zaman su, to dole ki je ki auro wani alaka gai. Yanzu misalin wani da zaki zo ki aura, ba mamaki yana da wasu matan na banza a waje, ke kawai ya zo ya ajiye ki ne a matsayin mai gadi kawai. So zai zo ya zuba ki ya ajiye ki a can, yake zuwa ya je biya bukatun sa, ya za a yi saurare ki? Shi yasa sai ɗebi wata da watanni ba ya kula ki, saboda yana da wasu matan banzan kuran da yake alaka da su. Ke dai ke ne mai gadin motar sa a gida, ke ne mai gadin bashin din sa a gida, ke ne mai kula masa da ƴaƴansa, in Allah ya kaddara muku rabo. Wata tana bayani tana cewa wallahi mai gidanta sai ya share, ba faɗa ba zagi, sai ya share wata shida ko sauraron ta bai ba. Ta nuna wani ɗanta, ta ce kaga wannan, ta ce wallahi rabo ne kurin ya kaddara, rabo ne kurin ya kaddara, ya ce ba ya yin ta kwata kwata. To kaga wannan iya kaura cewa kenan. So babu daɗi kuma wani abun sai ka kasa gane a'a me yake faruwa, wallahu a'lam. Amma na sha faɗa a karatu ina bayani wanda ba zan daina yi ba, kuma ya da kamata su ma mata gaskiya su kiyaye. Wato wani yana da wata matsala ce internally a cikin gidan,
kamar ya
yauwa gaskiya malam Aminu, akwai matan da kasamai ne, I'm very sorry to say wallahi, akwai kasaman mata. Kuma inda za ka buɗe waya, yanzu na tabbatar akwai mazan da za su kira ka za su gama. Wato ɗan kimtsi, ɗan kimtsi da mace ya kamata ta kimtsa mijinta kafin ya dawo aiki, kafin ya dawo kasuwa, kafin abin nan, wallahi wasu ba sa yi. Kuma ka san sharri, musamman macen da take guda ɗaya ne ka daɗe da ita, tana ganin cewa tana da ƴaƴa da kai manya, tana ganin cewa kun yi shekaru, ta zama maka karfin kafa ba yanda za ka yi da ita. To haka za ka zo da ita, ka tarar da ita ba kitsan kirki da zani daurin iya kirji, ga kazanta gida wari, ɗakinta wari, mai gida ma wani wallahi shi suke kaɗe gadansa. To ka gaya mun wannan mutum me zai gani a nan? Da yawa maza wallahi suna rubutu takardu suna faɗa, suna cewa ya kamata mata su ji tsoron Allah, su ringa yin tsafta. Akwai kazamai, wace fa sai mijinta fa ya ce da Allah ko yaushe za ki kitso miji fa, wai kitso fa sai miji, wai ya mata magana, wai kanki ya dan canja fa, yaushe za ki kitso, saboda ballaga za ci ita. To ai baka bani kudin kitson ba. Yanzu akwai lalacewa da ta wuce, mace ta ce wai ta zauna wai a gida, wai sai mijinta ya ce ta je ta yi kitso, ko ka ga tsun mokara, ko ka haka dai gashi nan tarkace. To akwai kazanta, kaga daya. Abu na biyu, akwai kauyanci, wasu a birni suke, wasu a birni suke, amma wallahi ƙauyawa ne. Namiji da kake gani yana buƙatar tarerriya, namiji da kake gani yana buƙatar a kula da shi, namiji da kake gani yana buƙatar a nuna ana yi da shi. To ƙauyancin da suke yi wasu daga cikin matan shi ne, gani suke, to me na riga na aure shi, ai shi ne mijina, to me zan masa, me kake so, ma goya ka zan yi? Akwai wanda ta gaya mijin, wai to goya ka zan yi, jariri ne kai da zan goye ka? Wai ya ɗan yi magana a ɗan kula masa da hakkinsa. To wai me za ta maka? Na kawo maka abinci, na maka kaza, to me zan maka? Goyen ka zan yi ina yawo da kai? Ta gaya mijin, ya ce ba goyona za ki ba. wato ta zauna kauyancin shine ta zauna a dan hira da dan bandariya na dan daukar hankalin miji a in an garan sa yana baci a dan yi hikima da za a bashi dariya a dan jawo shi kusa misalin ya dawo a zo a zauna kusa da shi ana dan hira ba tare da takurawa ba ba su iya ba wani sai ya ta kira kande ina zuwa ta zo me wai ta zo kenan zauna ma nake kuwa wallahi aiki nake ne ni wallahi wanki nake ban gama ba kaza kaza ta kama yar jifi bayan mintuna kaza shi kuma yana son matarsa zo ya dawo gida dan lokacin sai zo su zauna da ita to ba sai wato wannan ɗaya ne daga cikin misalai da nake ga wannan rashin kulawar matan mu gaskiya yanzu wannan idan miji mace tana masa irin wannan ai kaga zai ga rashin mata gaskiya
akan makalla wannan
ba fa nan halatta a gaurishin mu ne
na'am ai mun riga mun yi bayanin hukuncin ta dama tun a ba mai sauraro zai san cewa ba halatta ba yanzu kake ba ya san cewa karin bayani ne akan makalla wannan mas'alar da ka kawo sai ta zo mun da wata mas'ala a raina da ta faru wata baiwar Allah ta zo wannan gidan radio mai albarka take kokarin cewa ya za a yi a hada ta da waɗanda za su taimaka a kashe aurenta amma dalilin shine irin wannan bayanin da kai ita mijinta yana yawan bukatar ta amma ita kuma ba ta da bukata saboda haka sai ta ce cibi ganin yana takura mata in ya bukace ta ita ba ta da bukata ba ma ta so ta zo kusa da shi to akramakallahi irin wannan mas'ala me zaka ce akai me me ma hanga shari'a
to magana ta gaskiya ka san wato kowa da irin tabi'ar sa cikin maza akwai cikin mata ma akwai akwai matar da take zaga bukatar ta tafi da karfin mijinta akwai mijin da zaga bukatar sa ya fi karfin matarsa wannan normal yana faruwa to anan gurin shine shawara kamar haka
na
ita wannan mata ba auren ta za a kashe ba ta ba wa mijin dama ya yi aure kaga ya dandaga mata kafa ko ba kamar ne suna girki kwana biyu kwana biyu ta huta ya je can ta ba shi dama ya aure amma su mata ba sa son wannan fatuwar da ta kashe to ka ce mace ta ce wa mijinta ya aure a wannan wani karatu ne daban da ta kashe auren ta da a kashe mata auren in gurin malami aka zo ko gurin alkali aka zo da a kashe auren gwanda ta ci gaba da zama da mijinta
ya kara aure
ina fatan kana fahimta ko kuma su hada karfi da ita in bai da hali ta tattaro shi ita ma ta taimake shi ya aure ya halatta ai wai kuwa
na'am
to a yanzu yin auren sa ba alheri bane gare ta yanzu ko ba ka bane ba ta taimake shi ya aure ko kuma shi mijin a gaya masa tun daga bukatar sa tafi karfin bukatar matarsa to sai hakuri tunda ba mutuwa zai ba ya dan daga mata kafa daidai gurgudu amma babban solution shine ya je ya nemi damar yin aure ni bana ganin saboda wannan larurar a ce wai aka shi aure ni bana ganin haka to amma in watakila zai iya yiwa a ce bai da halin auren ko ita ba za ta amince kara aure ba za ta zauna da kishi ya ba kaga zai iya faruwa ko kuma ba za ta taimaka masa ba ko tana da hali to kuma gashi kaga akwai cutarwa to kaga an waye gari yanzu auren ya zama cuta ce gare ta to kuma shari'a la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah ba ya dora mutum wani abu na ibada sai abin da zai iya kenan ba za ta iya da wannan miji ba kaga sai a samu alkali sai a je a warware wannan magana ta wannan aure so nan muna ba da shawara mata su zamanto suna da kyakkyawan zabi dan su gujewa matsalolin da ka iya faruwa a lokacin da suke zaman aure tare da wato mazajen su kuma kyakkyawan zabin nan a samu mutum mai salaha mutumin kirki kuma ya zama mai takawa mai salaha sifatu takawa da sifatu salah waddin da addini saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Imam Bukhari da Imam Muslim da sahabu sunan manzo Allah yana cewa tunkahul mar'atu li 40 ana auren mace ne a dabi'ar mutane da al'adar su suna auren mace saboda dabi'o wato halaye guda hudu ko dan addinin ta wali maliha ko dan dukiyar ta wali hasabiha ko dan dangantakar ta wali jama'iha ko kuma dan kyawunta wani yazo yana neman mace mai kyau ne kaushi ne abu gaban sa kuma ya inde mai kyau ce kaushi kenan sai kuma mai neman dukiya sai kuma mai neman addini amma manzo Allah ba da zabi fasfar bai zati dini ta riba ce da ka wato riba ta ne mai addini sai hannun ka ya samu tabaya ma naka samu alheri Imam an-Nawawi Allah ya masa rahama yayi bayani dangane da wannan hadisin yace galiban dabi'un mutane yaqsiduna wato hadi al-khisal al-arba in sun zo aure waɗannan abubuwa guda hudu suke wato fuskanta suke nufanta a yin auracen su to amma zaɓin da annabi ya miki ki zaɓi mai addini insha Allah in muke ka aure miji mai addini kin ga baki da matsalar da zai zo yana ƙaurace miki ya ɗebi watanni yana ƙaurace miki ko kuma kina ƙaurace masa ki sa Allah faɗa cikin alƙur'ani wa ankihul ayama minkum was-salihina was-salihina min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi wallahu wasi'un alim to muna bada ainihin wato mata shawara ku kula da wannan hadisi na annabi da yake faɗa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir duk wannan zabi ne annabi hadisi Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Al-Hakim dukkan su ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun ruwaito cewa manzo Allah ya faɗi wannan a cikin hadisansa idan yazo muku wanda ku yadda da addininsa kuma kuka yadda da ɗabi'arsa kenan kun ga mata an ce ku lura da miji mai addini ku lura da miji mai kyakkyawan ɗabi'a dole ki karanta shi a lokacin da yake zuwa miki zance a lokacin da yake zuwa miki kaza ki karanta shi ki fahimce shi abokin zama ne ba abokin zama ba ne zai wulakanta ni zai mutunta ni ba zai mutunta ni ba wallahi akwai hanyoyi sun fi dubu da zaki iya fahimtar miji kafin ki aure shi to amma galiban kamar yadda na faɗa auren ne yake rufe muku ido sha'awar ku auren a ce dai kun yi aure kun gama daga nan kuma an zo wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya shekara biyu a zo ana zage-zage wadda wannan gaskiya ba daidai ba ne sannan daga cikin shawarwarin da muke ba wa iyaye mata kafin mu koma kan tambayoyin da 'yan uwa suka aiko mana satin da ya gabata ko satukan da suka gabata ku kula da wani abu guda ya ku iyaye na mata yana da kyau idan mutum zai aure mutum ya aure miji ya aure mai ilimi ilimin nan ko na zamani ko na addini ilimi ko yaya yana dan bawa mutum siti a cikin al'amuransa ko yaya ilimi amma mutum ya zo yana neman auren ki dinkim bai san komai ba la addinin wala bokon ba abin da ya sani ki zo ki aure shi to da ki ga hauka ba karamar hauka ba zai yi ta miki kwa ba a gida ko kuma mutum ya je ya ɗebi yarin yadda ba ta da komai 0% ba abin da ta sani la addini wala duniyar ba ta san komai ba ga babu tarbiyyar kirki zuwa za su yi ta je ta yi taimaka hauka a gida ya za ka yi da ita ƙarshen al'amari sai dai ya zama an ce an sallame ta wato an yi kaza an yi kaza da sauransu so ya kamata mu kiyaye yanzu akwai wanda yake kukan iyalinsa yana zaune da ita amma ba ta iya sallah ba ka duba yarinya budurwa ta ƙare shekarunta a gidan mijinta a gidan iyayenta har a auren da ita amma ta zo gidan miji malam ba ta iya sallah ba akwai asarar da ta wuce wannan rashin sanin mu ya za a yi mu'amala da miji ya zan zauna da shi ka duba fa an ruwaito mana a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa daidai da bacci da rana annabi in ya zo yana yi zuwa yake a ɗakin Aisha sai ya yi filo da cinyar ta yake filo
sallallahu alaihi wasallam
ta zauna fa ita tana zaune ita ba baccin fa take ba ya zo ya ɗora kansa akan kafarta akan cinyar ta yana bacci har ya gama baccinsa
tana zaune
kuma matanmu subhanallah in an yi magana a ce Allah haɗa su nana Aisha amma ba su aikin nana Aisha annabi alaihi salatu wassalam an ce ko ruwa suke sha tsakaninsa da Aisha idan zai sha ruwa sai ya ce wa Aisha ta daidai ina ruwa a ƙwarya fa sai ce ba ni inda kika sa bakinki kika sha ni ma ta nan zan sha sai ta ji dadi. Rantsuwa na na Aisha take yi in za ta rantsi wai dan ta faranta wa mijinta. Annabi sai ta ce wa rabbi Muhammad, na rantsi da ubangijin Muhammad. Kaga za ta iya cewa wa rabbil Ka'aba, za ta iya cewa wallah, za ta iya cewa billah. Amma in ta zo saboda ta nuna wa mijinta tana kaunarsa, tana son sa, kyautata da mutum, wa rabbi Muhammad, na rantsi da ubangijin Muhammad. Sai ranar da ta sha yaji in ta yi fushi ko wani abu ya dan gindaya tunda yar adam ce, sai ta ce wa rabbil Ka'aba. Shi ne wata ran Annabi yake ce masa sallallahu alaihi wasallam, yace ai ina ganewa ranar da kike yaji kike bacin rai in kin zo rantsuwa ba kya kiran sunana ma. Ashe dadin da kike kiran sunan Annabi yana jin dadi. Yanzu in ta zo dan ta ya baci ko wani abu ya abun nan, sai ta ce wa rabbil Ka'aba. Matan Annabi ya musu tarbiya suna nuna masa kauna. Ina baka misali ne irin waɗannan abuwa, in mace tana yi wa mijinta waɗannan, in mijinta yana yi wa matarsa, miji yana yi wa matarsa wannan, me buƙatar ma a kawo kukan wai wani ya kaurace mai shekara kaza. Wannan wace irin rayuwa ce ta magudanci? Shekara guda mutum ya tsallake matarsa kuma suna kwana gida guda, kuma ke tsakani da Allah kina kula da jikinki, kina tsafta jikinki, kina gyara jiki. Ga mayuka nan na mata da suke tafa da ana yadawa, ga yanda ake gyaran jiki kina yi, a ce wa mijinki ya shigo gidanki ba ya sha'awarki, akwai musibar da ta wuce wannan? Fi sabilillah, ga kyautatawa da matan Annabi suke yi masa. Yanzu na Zainab an ruwaito wata rana, Zainab binti Jahsh ta kasance koda Annabi baya gidanta baya girkinta ba, wallahi sai ta bi shi da kyauta. Wata rana yana ɗakin Nana Aisha, kawai ta dan dafa wani abu ta tura Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin aiki. Sai Nana Aisha ta ga dan aikin ta ce me ye wannan, yace a aiko shi akai daga ina daga gidan Zainab. Na za ka kai wa Aisha? Annabi ta ce, yace Annabi za ka kawo
sallallahu alaihi wasallam.
Shi dan abinci ne ta san Annabi na sha'awar wannan abu, ka duba fa bakin ta bane, amma saboda son miji da bin miji ba wai kishi zai kuntace ta ba, kamar yadda yau sauran mata suke, idan mijinta su biyu ne ko su uku, in Allah ya sa da ranar da mijin ya tashi ya koma ɗakin wata, kwana za ta yi cikin bakin ciki da bacin rai. Kuttu kamar zai kadda cewa yanzu ita yanzu tana can, ana irga dariyarsa kwaya nawa, ana irga ma a ranar da ya je wancan ɗakin ma wace irin riga sa, wai wata wai ba girkinta bane, wai wata ran ta ga ya fito wai, sai ta ga ya ciro ruhu da haka. Ashe kuma ita ta lura tsautsayi shi bai ma sani ba fa, shi kuma a ɗakin ta lokacin sai ya sa hular haka a karkace ba a daidai ba, sai ta kama bala'i na gaya ba fada, in banda wulakanta mutane ba, ai mu kan mu ba mata bane, ai ba komai bane ba mu. Yanzu nan ranar da kake ɗakin wance, ina ce hular kama a karkace kake fitowa, saboda tsabar komiya maka daidai. Allah sauki.
Amin akramakallah.
Ruwaida kafal humum laha ritaju wa an kasab.
Masauraro, barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri mai albarka, inda muke karkare mas'alar da muka faro ta yan satutukan da suka gabata, wacce ita ce mace ko miji wani ya kaurace wani, wanda a yau muke sakaran insha Allahu za mu karkare ita wannan mas'ala da ragowar tambayoyinku da kuka turo mana, da kuma shawarwari da malam yake kan bayarwa. Malam, akwai wata shawarar da za ka dora daga inda muka
tsaya? Yawa malamin, yana daga cikin abubuwan da zai taimaka wa mace, musamman na fito samun watan ba wai dan wani abu ba, saboda kusan suna cutuwa da yawa kwarai da gaske. Kaga shi namiji ai yana da wata matar,
zai iya aure,
yawa, ko kuma ma a gida ma ba ita kadai bane, akwai wasu matan, wallahi wani sai ya zo ya kaurace wa mace ya tafi ya rabu da ita, ba wai ya bar gidan ba, amma yana alaka da wasu matan nasa na aure, amma ita bata ma san cewa ita ya kaurace mata ba. Akwai ɗakin da kullum in yaje sai alaka da ita, amma wata kuma wallahi in ta zo baya da alaka da ita.
Kaje to malam, kamar tambayar da muka amsa satin da ya wuce, matar da tace mijinta ranar aurenta, ranar kwananta, zai ta bala'i ko ya ce ba shi da
masifa,
ita kuma zai ta kaurace mata,
kwarai kuwa. To a nan gurin daga abubuwa ne suke haɗuwa suke yawa, ba wai abu ɗaya bane ba. Yanzu misali in ka ɗauki abin da ya shafi wato harkar abinci, mana amina, akwai matan da har yau din nan nake gaya maka ba sa iya gamsar da mazajen su daidai da abincin da za su ci a gidajen su. Ai hakuri fa da wannan shirin namu, ai hakuri. Akwai matan da daidai da abinci da za ta dafa wato ta yi wa mijinta abinci ya ci ya ji dadi ya samu gamsuwa ba sai ya je waje ya sayi wani abinci ba akwai wanda ba sa yi daga zarar mutum ya ji irin abinci a gidansa wata sawa ta yi masa wallahi wannan yana daga cikin dalilin da zai sa ya rinka jin ta fita daga ransa to abu ne na yau da gobe kullun kana ta spending kana ta kashe kuɗi ka kawo shafa ne ka ba da kuɗin shafa ne kai kaza kai kaza amma zo ayi abun da zai ciyo ba saboda me ka san ta kare rayuwarta lokacin take yarin ta kanta abinda ta iya WhatsApp abinda ta iya Facebook abinda ta iya karatu novels ba inda za ta je ta koyi yaya za ta yi abinci ba amma alhamdulillah na san a yanzu na san a garin nan akwai wurare da yawa da irin wasu manyan mata haka masu hali suna bude wurare na yi wa yara yan mata course din abinci kurin na wata guda duk yarinyar da budurwa ce za ta yi aure to sai a bude wuri a je ana koya mata ya ake yin cake ya ake yin jollof din taliya ya ake soyayyar taliya ya ake kaza ya ake kaza kullun ta je ta ta bada wasu makudan kuɗi misali iya daidai gwargwado halin da suke da shi ana sayan wannan abu ana koya mata ya ake jollof rice ya ake fried rice ya ake tuwon shinkafa ya ake tuwon alkama ya ake abun nan to wannan yana ce maka to amma kar ka manta sai ƴaƴan masu hali ƴaƴan talakawa fa wanda ba su da halin da za a je a biya wannan kudin a koya musu wata ma wata hatta mutuwa ba za ta bayyana mijinta cake ba ma kuma zai so to akwai matsalar abinci rashin kulawa da wannan so ina ba da shawara mata su yi wannan akwai mutumin da aka ce wai yayi aure yana murna yayi aure yana murna yayi aure yaje kasuwa yaje ya ci ko budin motarsa da kayan cefane kayan nama ne wane ne ya kashe kuɗi sosai ya kawo ashe wai zai baki ne abokanansa ranar kaza za su zo su kama ziyara yana gadara yayi aure ya auro amarya za a zo a ci abinci za ka sha mamaki insha Allah ranar da za a zo dinnan yarinyar nan ta zo ta yanka naman nan na farko naman nan dai da kyar ta iya yanka shi wallahi aminu ina gaya maka akwai yaran yan matan da yau nama ka siyo nama a abbatuwa ka ba su yanka wannan naman su gutsutsura shi yanka shi wannan ta shi hankali sai ta minti 40 bata yanka naman minti naman 1000 ba ka san me yasa ba a koya mata ba a gidansu zamani ya zo iyaye kurin su suke shiga kitchen su ta aikin su ba sa kiran ƴaƴan su mata suna yi kuma ba sa manta sun manta da illar da wannan yar taki budurwa za ta fada hannun wani ita ma za ta zo ta yi wannan aikin in baki koya mata ba wa zai koya mata to ba ma wannan shine abin damuwar ba da ta zo ta gutsutsu rana wannan sai ta zo ta rasa ya za ta ci soya shi ni fa wannan labarin da aka bani fa ni ya bani mamaki ya musulma yar bahaushiya a Kano sai ta ɗebi naman nan gabaki daya ta sa mai ta sa albasa ta san ana so ya mai da albasa danyen nama fa ta ɗebi naman nan kudu sai ta afka shi cikin manna
masha Allah
fa ya fara soyuwa kenan ba ta san ba cewa nama kafin a soya shi sai an sulalashi tunda an ce a yi soyan nama ya siyo kaji dan haka mai kwanta ba ta san a dafa shi ba a sa masa kayan kanshi ba a sa masa ba ta sani ba tunda wata ba ta koya mata ba kuma makarantar bokon da take zuwa ba a koya mata ballantana islamiyya kan Allah ya sauke wanda mun sha magana muna cewa a makarantar islamiyya a taimaka a rinka bude musu wani aji a ba wa manyan mata suna koya musu girke-girke a ta a cikin makarantar islamiyya Allah ya hana ne to yarinyar nan haka ta je ta ɗauki naman nan ta je ta afka shi ta yi ta gauraya shi ya sha wuta in gaya maka tun yana ja har ya fara baki in ta ɗauka ta ɓare sai ta ga jini a ciki ce to yaƙi har dai nama ya fara ƙonewa sai ta kawai ta tattara ta ɗan rufe masa abinci ko da ta zo ta dafa shi shinkafa miyar ba a cewa komai in gaya maka maza babu daɗi abokanai an zo ana an bude nama gashi ana ganin soye da mutum ya kama ya daji haƙorinsa ya riƙe yaƙi gutsura sai ka ji mutum yana alhamdulillah ba wai alhamdulillah na sun koshi bane ba ba zai ciwo ba dan haka ta kunyata wannan mutum yanzu wannan laifin waye
laifin ta ne ma
ita laifin ya yi mala aminu
malam wata kila irin zamanin nan da yara yanzu za ka gama ta a gidanta ma bata damu da gidan ba facebook ne da whatsapp a gabanta
to me yasa iyayen suka bar ta haka
ba ta zuwa ta koya
to me yasa iyayenta suka bata me yasa suka sata makarantar boko ta gama wannan secondary ta gama diploma ta gama ba dan suna so ba to me yasa ba su koya mata wannan ba to ka gane daga cikin dalilai yake kawo sabani har miji ya guje mata sa akwai irin wadannan abubuwan ni ina ba mata shawara su tsaya su kimtsa kansu su iya kyautata wa miji ki rayuwar da cewa mijin ki zai ji cewa bai da wacce tafi ki fi sabilillah yanzu ana bada labarin Hindu binti Utba Hindu binti Utba matar Abu Sufyan ce wata ran ta zo gurin manzo Allah ce ya Rasulullah inna Abu Sufyan rajulun shahiha Abu Sufyan mutum ne marwaci walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi baya bani abinda zai ishe ni da yayana illa ma akhastu min sai da abin da na dauka bai sani ba wahuwa la ya'lam sai manzo Allah yake ce da ita khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf ki dauki abin da zai ishe ki da ke da yanki da ke tsawa anan gurin abin da yasa na kawo wannan hadisin daga cikin abin da ke kawo sabani tsakanin miji da mata shine harkar infaki da ciyarwa watakila tana da miji yana da wadata da rufin asiri amma marwaci ne da aka sai ta fara fada da shi tana ya kasa sai ta kaurace masa saboda baya ba ta wadataccen kudin ciki
amma mallan kana ganin yanzu in mutum baya ba matarsa wadataccen abinci in ta kaurace mashi ita ma wannan hukuncin da ka fada a baya zai haukanta
kai ko da gaske rashin ba ta abinci daban kaurace masa kuma daban yawa kada an gata kudin abubuwa
na'am
hakkin sa ne ce yadda yake dauki nauyin ta yayi laifi din biye mata wannan ba to ita kuma sai ta zo ta rama laifi da laifi ta daura shi masa saboda bai bata wadataccen abin da za ta ci ba akwai hanyoyin da za ta bi ta karbi hakkin ta yi so anan abin da nake so ga gane da yawa daga cikin mata yanzu zaman lafiyanka da su shine mai ka ba su akwai mutumin da yake cewa shi ya riga ya karanta matarsa ya fahimce ta in kaga tana masa wasa da dariya da walwala an yi sallari ne yahudu ke indai yace indai kaga indai tana yawan gaisuwa ko abuga masa waya ko bai dawo ba yace zaka dawo ne to wallahi karshen wata ne an yi salari sai dawo a caccaji aljihunsa amma da zarar wata yayi zurfi yayi nisa to in Allah ya so yadda zai ga wulakanci musamman mai mata daya wai shekaran da muke faɗa a karatu wanda tijo ne lokacin da ake checkpoint din nan ana checkpoint din nan ana sojoji suna ta abinan din mutane sai ka tura babur koyo wanda tijo ya taho da nan babur ɗansa kurin ya buge drum din nan ya wuce soje ya daka masa tsawa ya daka mai tsawa ya ce kai ba ka da hankali ne ya ce sai da tijo ce yaro ya aka yi sai ce wallahi yau sai na wulakanta ka zan maka wulakancin da baka taba gani ba soje ya gaya wa dattijo ce to nan sai dattijo nan sai ce yaro kenan kai dai iya wanda zaka iya yi yace mutumin da ya shekara 40 da mata daya kai ka gaya mai wani wulakanci a duniya yace shekara ta 40 da mata daya yace ai ba wani